نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي مبلغة أنا تشكين غرم بوتي وأن يمتي نرانا من البركة تجمع يو ترى غوات رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma yazo daidai da 26 ga watan 6 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi mun tsaya akan aya ta 19 to kafin mu shiga tafsiri akwai ɗan tambayoyi kaɗan da zamu ansa akwai mai tambaya da yake tambaya game da rakatai alfajr yace idan mutun ya riga yayo rakatai alfajr idan mutun ya zama bai yi rakatai alfajr ba a gida sai da yazo masallaci to sai yayi raka sai in yayi sai yayi tahiyatul masjid sannan kuma ya tashi yayi rakatai alfajr ko ko in yayi rakatai alfajr shikenan a ita tahiyatul masjid abinda ake nufi in ka shiga masallaci kada ka zauna ba tare da sallah ba saboda haka idan ka shigo masallaci da asuba bayan huduwar alfajir zaka yi rakatai alfajir to wannan rakatai alfajir din in kai sallah ce saboda haka in kai ta shikenan kai tahiyatul masjid din abinda ba a so shine a ce ka zauna ba tare da kai wata raka'a biyu ba to yayin da kai tahiyyata kai rakatai almasjid ai kaga ka rakatai alfajr ai kaga kai tahiyyatu almasjid ka samu wadannan rakawoyi saboda haka ba sai ka dawo kuma ka saki kai tahiyyatu almasjid sannan ka dawo kai rakatai alfajr ba kamar mutumin da ya shigo ana sallah ya shigo liman ya tada sallah to kaga zai shiga kai tsaye ai sallah da shi ba a cewa sai yayi tahiyyatu almasjid sannan ya bi liman wannan sallar da zai yi ita ce za ta bashi damar in an gama sallah yayi zaman sa ba tare da yayi laifi ba sai wanda shi kuma yayi tambaya ne game da rakatai alfajri cewa zai iya yin ta a gida daman yin ta a gida shi yafi zama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a gida ne saboda ka in mutum yayi ta a gida wannan yafi zama sunna sosai ba laifi bane yayi a masallaci amma inda zai yi a gidan wannan shi yafi saboda ka in yayi a gida da zarar ya shigo masallaci liman bai tada iqama bai kabbara ba to kaga tahiyatul masjid zai ya zauna in kuma liman yayi ya shiga sallah shike nan sai ya shiga sallah ayi da shi sallah asuba ayi da shi sai wata da take tambayar game da mace cewa ita ce za ta dauki nauyin tufa wato nauyin tufarta da ilimi za ta iya daukan nauyin tufatarwarta da iliminta ko kuwa lalle akan mijinta wannan yake tufatarwa ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da gurin zama har ma da lafiya wannan duk abu ne da yake wajibi akan miji yana karkashin nafaka wasu malamai sukan ce aisha an lafiyar ta baya wuyansa yana wuyan iyayenta wannan kuskure ne babba ko da kuwa an samu wasu sun rubuta shi domin ba za a ce wajibi ka ba ta ci da sha da gurin zama ba amma in tana rashin lafiya ba ruwanka da ita wanda ya saba wa tunanin gaskiya shari'a ba za ta yi wannan ba za ta rarrabe tsakanin ciyarwa da shayarwa da kula da lafiya ba in har an wajabta maka ciyar da ita da shayar da ita to babu abinda zai hana kuma kula da lafiyar ta zama wajibi a kanka saboda ka wajibi ne akan miji ya yi wannan to wannan idan mace tana da ƙarfi da za ta yi wa kanta ko za ta rage masa wasu nauye-nauye ganin cewa watakila shi baya da karfin da duk zai iya waɗannan abubuwa ko ya wadatar da su, to ba laifi bane, tana iya taimaka masa anan. Wannan yana daga cikin mu'ashara, wato kyakkyawan zamantakewa tsakanin mata da miji, ta tallafa wa mijinta inda a ce tana fitar da zakka ma saboda dukiyarta ta kai ta fitar da zakka, ya halatta ta bashi kamar yadda matar Abdullahi dan Mas'ud in ta fitar da zakka ta kan ba mijinta, ta fitar da zakka sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ai she fi kowa cancanta a bashi zakkan nan, saboda haka ita kuma take ganin a to ita da zai ciyar kuma ya za ta bashi zakka, in ta bashi zakkan nan ba ƙarshe zai je ya wuce fa ne ya kawo mata ne, kuma ta ci ce fananta daga zakkarta. Saboda haka sai ta ga abin haka bambara kai, sai ta je ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce eh she kamata ki bawa, saboda haka in ma da tana dukiya za ta fidda zakka sai ta taimaka masa, don haka za ta iya taimaka masa da zakka ta wajibi ballanta kuma ballanta na kuma zakka ta dauwe, saboda haka za ta iya masa wannan. Don haka in tana iya daukar nauyin kanta ta rage masa babu komai, in kuma za ta iya ba to daman wajibinsa ne ya yi mata waɗannan abubuwa. Abin da ya shafi ilimi, ilimi akwai ilimi iri biyu ne, akwai ilimi na sanin Allah da yadda zaka bautawa Allah, akwai kuma ilimi na sana'a. To yin ilimi ne na sanin Allah, abin da ya shafi bautar Allah, ya zata bautawa Allah, ya zata kiyaye haƙoƙin Allah ta'ala da haƙoƙin zamantakewa na aure da haƙoƙin jama'a da take mu'amala da su, to wannan wajibi ne, duk yana ƙarƙashin abinda ya wajabta miji ya yi wa matarsa da 'ya'yansa, duk za su shiga ƙarƙashin ku anfusakum wa ahlikum nara, don babu yadda za a iya tsare iyalinka daga fadawa cikin wuta, fadawa cikin fushin Allah wanda zai ja su zuwa ga wuta, sai ta hanyar ba su ilimi. Idan babu ilimi to komai ma za su iya su yi. To kaga anan wajibi ne miji ya yi wannan. In kuma ilimi ne na sana'a, za ta koyi ɗinki wani abu, don ba wajibi ba ne sai ya biya kuɗi ta koyi ɗinki. Tunda abin da yake wajibi akan sai ci da ita, ya sha da ita, shayar da ita, ya ba ta wurin kwana, ya tufatar da ita, wannan su ne shi ne abin da yake wajibi akan sa, kuma shi ne aka ce je nemo ba ita aka ce tafita ta nemo ba. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka ba wa namiji shugabanci a gidansa, kasancewarsa zai kawo abinci, zai tufatar da iyalansa. To in ya zamana ita za ta yi wa kanta, to kaga an rage wani ginshiki na kawamar rajin shugabancin namiji, abinda ai an haƙƙin mata na duniya suke ƙoƙarin su yi kenan, so za su rushe batun kawama ta namiji, ya zamana da mace da mijinta duk daidai suke, babu wani fifiko da mijinta yake da ita yake da shi a kanta, domin za a ce ita ma ta je ta nemi nata da kanta. Saboda haka in ta je ta nemi nata da kanta, ita za ta ci da kanta, ta shayar da kanta, ta fatar da kanta, ta yi wa kanta komai, to kaga anan an rage masa power da yake da ita, ne ya sa ta ko ya hana ta, ya umarce ta ko ya hana ta. Sai ya sa musulunci kuma da ya bashi kawama, sai ya bashi abin da zai tabbatar masa da wannan kawama din, shi ne ya ce da shi ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya kula da sha'aninta gaba ɗaya. Saboda haka in ilimi ne da ya zama wajibi a kanta, shi ne sanin Allah da sanin addinin Allah, wani wajibi ya mata. Amma kusan ilimi na duniya na ne wanda za ta yi sana'a da shi, wannan ita in ya ɗauke mata, wannan yana da kyau, taimako ne, yana cikin shi ma mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. In ko bai da hali to ba za ka matsa masa ce wajibi ne ba sai ka biya mun, na je na koyi wani abin da zan nemi wani abu na duniya da shi, wannan ba zai zama wajibi a kansa ba. Sai sai wani da yake tambaya kan cewa shi yana sana'a, sai ya samu aikin gwamnati kan wannan sana'ar tashi, sai kuma ya kuma samun wani, wato aka kuma saman masa wani akan dai wannan sana'ar, to akwai abokinsa da yake irin wannan sana'ar, to zai iya jawo abokin nasa ya hau sunansa ya rika zuwa yana yin wannan aikin da sunansa ana biyan shi ko ku a'a. To ita shari'a ba a so a buɗe kofar da za a yi cuta, aka buɗe maka wannan kofar, to in kana ganin cewa abokinka ya iya sana'ar da aka ɗauke shi a kanta, zai je yayi kamar yadda ake so dan haka za a biya shi haƙƙinsa bari ka bashi wannan damar duk da cewa su waɗanda suka dauki aikin ba shi suka dauka ba kai suka dauka to amma tunda ba su san ka ba wata kila a fuska sunanka aka kawo ko takardunka in kana da su shikenan sai kai shi hawo sunanka shikenan ya ci gaba da yi ana biyan sa kace ai yana yin abin da ake bukata to abin da zai faru aka bude irin wannan kofar to za a rika kai waɗanda ba su cancanta ba to duk kuma wata kofa da in aka bude ta za ta iya bayuwa zuwa ga abin da yake tuta to shari'a ba ta barin ta bude shine abin da malamai suke kira saddun zara'i babu wanda yafi wannan irin imamu malik a cikin malamai yana daga cikin waɗanda suka fi babu wannan ka'ida ta saddun zara'i duk wata hanyar da za ta kai zuwa ga barna to ka a bata a bude a toshe ta saboda haka in har kana son dan uwanka ya yi wannan aikin to sai ka yarda ka samu alfarma aka dauke ka sai ka je da shi gurin wanda ya yi alfarma aka kuma daukan ka da wannan abin din ka ce to gaskiya kai ga wani aiki kana yi amma ga wannan da duk za ka yi wannan zai yi in ya so sai a canza sunansa sunanka da nashi to kaga wannan ya fi kai waye kuma in ana haka to ba za a samu matsala nan gaba ba amma aka bude kofar shikenan wani ya rika zuwa yana hawan sunan wani to za a yi tabarna kuma kun san irin wannan yana ta faruwa gashi nan murana ta fama da shi an rasa yadda za a yi da shi har an ma kai ga samun ghost workers da ake ta magana akan su wanda babu su ma kwata-kwata to duk kuma ba da wannan damar ce saboda haka shari'a da aka duba maqasid dinta ba za ta baka irin wannan dama ba za ka kai shi ka yi bayani in Allah ta'ala ya sa rabansa ne shikenan sai a dora shi akan sunan naka ya zama shi ne a madadinka in ko ba rabansa ba ne to Allah ta'ala bai kaddara ya ci abinci a nan ba Allah zai kawo masa wani wata hanyar daban sai kuma wani wanda yake tambaya akan faɗin Allah ta'ala wanda mun karanta shi a baya ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا wanda Allah ta'ala ya batar to ba za ka samar masa waliyan murshida wani majibinci ba wanda zai shiryar da shi ya ce to shin me ake nufi da kalmar waliya a nan wajen shin wannan zai iya zama dalilin masu rukun wasu matsayin waliyai to kaga ban sani ba su suka yi wa kansu wannan hujja ko ka kai kake nema musu hujjar ibada dai jin bana jin wani wanda ya san abin da yake yi zai kawo wannan aya a matsayin cewa ka kankame ma wani wali a matsayin me zaka rike shi a matsayin wanda zai karantar da kai ya ilmantar da kai ya baka tarbiya na'am wannan kuma dukkan wani malami da ka san ya san abin da yake yi zaka rike shi ya yi maka wannan a matsayin wani wanda zaka rika neman taimakonsa akan abin da ba wanda zai iya yi maka shi sai Allah ka zo faduwa ka kira sunansa ka zo tashi ka kira sunansa ka rika karbar wasu dokoki daga bakinsa wanda suka saba wa Allah to wannan kuma babu wata hujja da zaka iya samu alqur'ani za ta halatta maka wannan domin duk alqur'ani ya zo dan ya rushe irin wannan aqidu kuma ba zai zama yana rushe su ba ko yana gina su a lokaci guda ba zai yiwu ba tukka da warwara kenan alqur'ani kuma babu tukka da warwara a cikin sa walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da alqur'ani wata magana ce ba ta Allah ba to anan ne za a samu tukka da warwara amma maganar Allah ce baya yin magana kuma ya rika warware ta yana kawo wasu abubuwa da suka saba ma abin nan saboda haka anan abin da ake nufi da wali ana nufin majibincin al'amari wanda zai tsaya maka ya taimaka maka bayan Allah ta'ala ya batar da kai saboda ka zaɓi bacewa to babu kuma wani wanda zai tsaya maka ya dawo da kai kan hanya sai in Allah ta'ala ya so shiryarka wannan shine abin da ake nufi alwali shine majibinci wanda yake daukan lamarinka kamar a rayuwa kana da wani wanda yake kula da lamarinka ko ubangidanka ko mai gidanka ko mace da mijinta ko ma'aikaci da shugabansa a ma'aikata wannan duk za ka kira shi kamar yadda ake cewa auliya'ul umur shugabanni wulatul umur shugabanni waɗanda al'amura suke a hannunsu su da suke cewa ga abin da za a yi ga abin da kada a yi to wannan shine abin da ake nufi da wali a nan ba wai ana nufin waliyyun lahi ba ba ana nufin auliya'ul lahi ba shi waliyyin Allah ma ai sifa ce da ba wani abu bane wanda zai iya nada wani akan sa, ba kami ne da wani ba zai nada wani akan shi ba, domin Ubangiji Ta'ala ya nuna cewa waliyi shine wanda yayi imani yake tsoron Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, suna da suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah, ba na suke bin dokokin Allah. To kaga tabbatarwa da mutum sifar imani da takawa har ka bashi wannan matsayi na walittaka, wannan ba aikin ka bane, sai dai ka kyautata masa zato. Duk wani waliyi in ka cire waɗanda Allah Ta'ala ya faɗa a Al-Qur'ani ya sifanta su da wannan sifofi na imani da tsoron Allah, kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah Ta'ala ne ya wanke su ya tsarkake su da kansa, to duk wanda zai zo baya sai dai al'umma ta kyautata masa tato, sai dai kyautata masa tato a ce saboda irin abin da ya shahara da shi, labarin sa yadda ya watsu na cewa mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza, don haka muna masa kyakkyawan zaton cewa yana cikin waliyan Allah. Amma ba za mu yanke ba kamar yadda muka yanke sha'anin sahabbai, magana akan sahabbai wanda an gama ta. Allah Ta'ala ne ce radiyallahu anhu wa radwan, to banda su kowa sai dai a yi masa fata, kyakkyawan fata, kamar yadda muke wa dukkan wasu muminai waɗanda suka gabace mu da waɗanda muke rayuwa tare da su, kyakkyawan fatan su kasance cikin waliyan Allah, mu ma muke wa kanmu kyakkyawan fatar mu zama cikinsu. To wannan shi ne kawai. To kaga anan menene na ware wani ka ce shi ne waliyin da za ka riƙe, ba shi da bambanci da sauran waɗanda su ma a zahiri suna da imani suna da tsoron Allah, ba shi da bambanci da su. So haka ba na jin akwai wani wanda bai dai ba kame ba, ba na jin za a ɗauki wani a matsayin wata hujja ce da za ta halatta a yi wasu abubuwa da sunan walittaka. Wanda ya kaɗe wanda ba musulmi ba ya rasu, ya zai yi kafara kuma ya diyarsa take? Diyar wanda ba musulmi ba rabin diyar musulmi ce a shari'ar musulunci. Shari'ar musulunci diyar musulmi cikakkiya, wanda ba musulmi ba kuma raba biyu ake a bada rabi. Sannan kuma a magana mafi rinjaye ta malamai babu kafara, babu kafara, saboda kafara ta zo ne a siyakin mu'mini, wa man qatala mu'minan fa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina, har zuwa ƙarshen ayar ana magana ne akan mu'mini da mu'mini. Mu'mini ya kashe ɗan uwansa mu'mini, ko mu'mini ya kashe wanda duka kuma danginsa da kowa mu'minai ne, ko mu'mini ya kashe ɗan uwansa mu'mini amma danginsa su ba mu'minai bane, sai dai ana zaman lafiya da su. Ko ya kashe ɗan uwansa mumini bisa kuskure amma danginsa ba muminai ba ne kuma ba a zaman lafiya da su, ma'ana yaki ake da su. To shi ne ayar da suka baɗi wannan, so a nan ne ake kafara, ka kisan mumini ake magana ba kisan wanda ba mumini ba. Ina ga mu haƙura da tambayoyin haka nan, akwai wanda ya tambaya na jin kuma shi ne na ƙarshe, ba mu ansa masa. Yake cewa ya yi wa mahaifiyarsa alkawarin zai saya mata ragon layya, to kuma sai Allah Ta'ala ya karɓi ranta, to yanzu yaya zai sayi ragon ya yi layya ko kuma ya shiga ma cikin haƙƙin magada? To duk abinda mutum ya alkawarinsa zai yi na kyauta bai yi ba, to ba ya zama wajibi, bai zama na wancan da ba a yi wa ba, sai idan an yi ɗin ya yi hauli. Idan mutum ya ce zan baka kaza, to sai ya kasance ya rasu bai baka ba, to baka zuwa gurin magadansa ka ce a cikin dukiyarsa kana da kaza, me hujjarka? Ai ya yi mun maga, ya yi alkawarin zai mun, ya baka a bai bani ba, to shikenan ya yi alkawari amma bai samu cikawa ba, shikenan. So wannan in ka sayi yanzu ka saya kayi mata yanka, wasu malamai suna ganin babu komai, wasu malamai suna ganin babu komai za ka iya yi mata a matsayin sadaka ce ka yi mata, kai ma wani ɓangare ne na aikinta. Amma magana da ya shiga cikin haƙƙin magada ko kusa, har yanzu yana nan dukiyar ka ce ba taka ba ce. Bismillah malaka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
to na so a ce ka koma baya kadan aya ta 19 domin duk sana da alaka da wannan ayar da zamu karanta kuma duk faifai guda ne so ka shita shiga ma faifai na hudu wanda ba mu zo kansa ba Allah ta'ala kamar yadda muka ji a jiya yana cewa kazalika ba asnahum da yatasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا الله تعالى هنا بيع منا هال دسك سامكا سو بايا سنتاش لك ودن دوبون بچي الله تعالى يتاشيسو كما سكرة تنبير جونان سو هروني لكشتين سيكي تشوا kin yau ce muke wannan bacci wani yace yawman aw ba'da yawm wani yace yawman ai min yini guda ne wani ce a'a ai ban ma kika yini guda ba sannan suka ce rabbukum a'lamu bima labistum ubangijin ku shi yafi sanin wato zan dade wanda kuka yi anan kuna bacci fa ba'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ila almadinati ku aika ɗaya daga cikin ku da wannan kudin naku da kuka fito da shi wannan kudi na azurfa shine alwarith kudi na azurfa ku aika shi ila almadinati zuwa can birni wato birnin da suka fito garin da suka fito falyanzur ayyuha azka ta'aman ya duba ya ga wani abinci ne a garin yafi tsarki yafi tsafta yafi lafiya lafiya ta fuskar shari'a da kuma lafiya ta fuskar lafiya ya duba ya ga falyatikum bi rizqin minhu ya zo muku da abinci minhu daga wannan abin da ya samu na abincin wato ko ya zo muku da abinci da wannan kudin wanda kuka bashi waliyatalattaf kuma ya bi a hankali wato wajen fitarsa daga nan da yadda zai shiga cikin gari da yadda zai fito ya dawo ya yi a hankali ta yadda kada wani ya fahimce shi ko kuma waliyatalattaf wato ya bi a hankali ya bi a sannu ya sassauta wajen mu'amala kada ya je ya yi rigima garin rigima har a gano inda muke to in ya je wajen mu'amala rigici ya kaure kaga za a kama shi to ƙarshe ana bin bahasi har za a gano ɗan uwansa ba to wasu malamai sun fassara wal yatalaffaf da cewa yayi talaffufi wato ya sassauta kada ya ja da yawa a wajen mu'amala da masu abinci saboda haka da yayi ta yi an sallama kawai ɗauka ya bayan kada je a yi ta abin nan wajen musanyen magana ya faɗa har ya ɓata ma wani rai a kai ga doke-doke daga nan kuma a cikwalarsa waye-waye ƙarshe ma a gano shi wane ne wala yushiran da bikum ahada kada ya yarda wani ya san da ku wato kada ya sanar da wani cewa kuna nan da haka duk suna wannan magana a matsayin har yanzu suna nan a yadda wato suna nan a wannan zamanin da suke ba su fahimci cewa an shekara 309 yanzu a duniya ba. Wata daular ce sabuwa ba wacce suka sani ba. Suka ci gaba da fada, suka ci gaba da fada wa shi wannan da za su aika, kuma suna fada wa junansu, innahum in yadhharu alaykum yarjumukum. Innahum su waɗannan mutane fa, ka kuma ta, in yadhharu alaykum yarjumukum, in har suka san inda kuke, to za su jefe ku. Aw yu'idukum fi millatin, ko su mai da ku addininsu. Walan tuflihu idan abada, kuma in har suka yi haka, kuka koma addininsu, to har abada kuma za ku rabauta ba. To kaga wannan suna faɗa masa ne a matsayin tsoratarwa, kuma suna faɗa musu abinda zai iya biyo baya, tunda har sun yi imani da Allah, sun bar irin abinda mutanensu suke yi na bauta, sun ki bin abinda shugabanni suke bautawa, yanzu su Allah za su bautawa shi kadai. To in yadhharu alaykum, in har suka samu ganin inda kuke, suka tsinkayo suka gano ina kuke, yarjumukum, za su jefe ku, wato za su jefe ku. Wannan da wasu ayoyi alqur'ani duk suna nuna cewa a da can hukubar wanda zai bar addinin da mutane suke kai shine su taru su jefe shi, saboda jifan suna ga shine mafi tsananin hukuba da za su yi masa, saboda addinin su shine sama da komai. To kuma yace ba zai yi ba, to da suke jin girman addinin na, ya kamata hukuba da za su yi masa ta zama mai girma ce, dan su ji sun huce haushi. To mai za su yi masa shine su jefe shi. Me yasa suka zaɓi jefewa? Saboda kowa zai iya tarayya a nan, don haka kowa zai ji cewa shi yanzu ya huce haushinsa. In aka ce a yanka shi ko a soke shi ko abin nan, wataƙila mutum biyu ko uku za a sa su yi aiki, amma aka ce jefewa ne, to kowa da kowa zai iya ɗaukan dutse ya jefe shi da shi. Don haka kaga duk gari za a haɗu a yi tarayya wajen a huce haushi. To idan muka duba ayoyi a Alƙur'ani za mu ga suna nuna mana haka, kamar mutanen Annabi Shu'aibu, qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa, suce laula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Suce ya Shu'aibu, mu fa wannan duk wa'azin da kake yi da dama abin da kuke faɗa fa ba gane da muke ba, kuma mu muna ganin ka wani laƙo-laƙo ne a cikin mu, ba ka da wani ƙarfin da za ka yi gagare mu. Walau da rahtuka, ba dan jama'arka ba, da danginka da ƴan uwanka, larajamnaka, da mun jefe ka. Kaga sai suka ambaci jefewa, saboda suna ga cewa ya zo musu da wani abin da ya saba wa addininsu, ya yi ridda ga barin addininsu. Annabi Ibrahim da mahaifinsa, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la ardumannaka wahjurni maliya. Yace araghibun anta an alihati, kana ƙoƙarin ka bar abin bauta ta ne ya kai Ibrahim, ababen bauta na, la in lam tantahi, in dai baka bar wannan maganar ko wannan abin da ka ɗauko ba, la arjumannaka, lalle tabbas sai na jefe ka. Kaga sai maganar jefewa. Haka na Annabi Musa alayhi salam da mutanensa, wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, ki ina neman tsari da Ubangiji na Ubangijinku da kada ku jefe ni. Kaga sai amfani da kalmar jefewa. To waɗannan suna nuna mana cewa a da can haka kafiran farko suke yi, idan an fita daga addininsu, to shikenan kowa yana da haƙƙi ya ji ya huce haushi akan wannan da ya saba wa addini. Me za a yi a yi tarayya wajen kisan? Shi ne a yi jifa, a jefe shi wannan mutum. Sannan wajen kashe kisan an ba da damar kowa zai iya tarayya a ciki, sannan kuma an yi amfani da mafi wato munin hanyar kisa ɗin, shi ne a jefe. Suka ce aw yu'idukum fi millatin, ko kuma su dawo da ku ga addinin, in ba su jefe ku ba, to za su dawo da ku cikin azaba, ta yi azaba ku ji cewa to ku gara ku dawo ku ci gaba da kafirci. Me yasa suka fara gabatar da jefewa sannan suka gabatar da aw yu'idukum fi millatihim? Saboda na farkon shi ne wanda zai yi, wanda yana nuna maka yadda suke jin imaninsu ya riga ya shiga zuciyarsu ya yi ƙarfi, ma'ana za a jefe su har su mutu. Wannan shi ne ihtimali na farko, shi ne probability na farko, kuma shi suka fi zaton zai faru, shi yasa suka fara faɗarsa. aw yu'idukum fi millati, wannan akwai yuwar haka, amma ba shi yafi karfi ba, akwai yuwar su dawo da ku addinin su, su dawo da ku cikin addinin su. Wani zai iya cewa to a ai inda karfi da tilastawa da yasa suka jawo cikin addinin nasu, ai bai kamata a ce kuma sun yi laifi ba, har a ce walan tuflihu idan abada, tunda illa man ukriha, sai wanda aka tilastawa qalbu mutma'innu bil iman. Saboda haka in har tilasta su za a yi ta hanyar azartarwa su dawo, to bai kamata su ce walan tuflihu idan abada ba. Shine malamai suka ce a dawowa a nan ba ana nufin su dawo a kan tilas ɗin, a'a za a fara da tilastawa ɗin, da farko za a fara ta hanyar tilastawa cewa sai sun dawo cikin wannan addini. Idan aka tilasta su suka dawo suna yi ransu baya su, ba abin da yau da gobe ta bari, tun suna jin abin ba sa san shi, yau da gobe kuma sai su ji ba wani abu, to kaga an koma kafircin kuma. To shi yasa ake cewa lan tuflihu idan abada, tunda har za ku koma ku nitse. An yi amfani da fima, inda wasu malamai suka ce ba a ce aw yu'idukum ila millatihim ba, sai aka ce fi millatihim, dan fi din nan tufidu istiqrar, tana nufin za ku shiga ciki kawai ku narki, ku zama a cikin kafircin tsamo tsamo. Kun san kalmar fi tana nufin abinda aka sako aka sa ta ciki zarf ne. Saboda haka ku zama cikin kafircin tsamo tsamo, duk abinda ake na kafirci a zan ku za ku kuma za ku yi. Shi yasa mu aka kawo kalmar fi, kamar yadda Annabi Shu'aib yake cewa qad tarayna 'ala Allahi kadhiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah minha. Kaga sai yace mun kirkiri ƙarya kenan mun yi wa Allah, idan har za mu koma cikin addinin ku bayan Allah ya kubutar da mu. Me yasa yace sun yi wa Allah ƙarya? Saboda komawa da za su yi, komawa ce wacce daga ƙarshe za su narke a ciki, su zama kafircin shi suke gaba da baya, suna cikin sadumo dumu. To shi yasa aka yi amfani da kalmar fi ba ce ila ba. Alif taraina ala Allahi kadhiban in kunna fi millatikum wa lan tuflihu idan abada, to in ku har haka ne ba za ku taɓa rabauta ba. To duk wannan suna ƙara gaya wa junansu, duk da cewa ga shi dai wannan shi zai fita, amma kuma kulladin maganar suna yin ta ne da sigar jam'i, da sigar jam'i, saboda abin in ya zo ba zai taƙaita a kan shi wanda ya fita ɗin kawai ba, su ba da suke cikin kogon abin zai zo ya same su, saboda ba nesa suke ba, suna kusa. Shi kuma lokacin da za a kama shi watakila azaba, in ce azaba bai san sanda zai faɗa abin da ake so ya faɗa ba. Saboda haka abin duk zai same shi zai same su, shi yasa sai suka dawo da sigar ta koma sigar jambi. Innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada. A nan faifan farko ya ƙare, tare da daɗe wasu bayanai wanda ake barin ka kai mai karatu, kai da kanka za ka ƙaddara sauran bayanan. Aka shiga faifai na biyu, wa kazalika atarna alaihim, haka muka nuna su, muka nuna wa mutanensu inda suke. Amma me ya faru har aka gano su? Tunda an ce an tura wani mutum guda ɗaya da kuɗi ya je cikin gari ya je ya samo abinci ya siyo, yayi a hankali ya bi a hankali kada a gane shi. Saboda haka dole kai ƙwaƙwalwarka mai karatu za ka surarta cewa ga shi nan yanzu ya fita wanda aka aika ɗin da kuɗin a hannunsa, ya nufi wannan gari, amma ya fara ganin abubuwan da za su ba shi mamaki. Tunda aka shekara 300 dole da yana fitowa zai ga abin da ba shi ne ya bari ba jiya. Saboda haka zai ga abubuwa duk sun canza, zai dimauce ya kasa gane ansar me ya faru, har sai ya je kofar shiga gari za ta canza. Kila ma tun daga nan ya fara ganin alamar, maimakon da can ya bari kofar gari an safa gumaka, ya ga duk ba wannan gumaka da waɗanda suke bautar wani Allah, kofofin gari duk za a zuba gumaka, ana ga su suke ba wa garin kariya daga abokan gaba in sun zo in sun kawo hari. To zo yanzu gan sai ga duk babu waɗannan, wataƙila ga alamar kiristanci ya ga alamar kiristanci a wurin. Sauraka ya shiga ga gidaje ba waɗanda ya saba gani ba, ya ga gine-gine ba waɗanda ya saba gani ba, daga ya fara murtuke idansa ko mafarki yake dan mamaritansa haka, ko bacci yake yi ya tabbatar da cewa ba bacci yake ba, ya shiga gari duk waɗanda yake gani bai ga idansa ne ba, wanda da shi ɗan gari ne kuma gari irin wannan a wancan lokacin ba wai mutane da yake tarawa ba, duk kusan an san juna. To ko da bai san kowa a garin ba, ya yi ta yawo bai ga ko mutum ɗaya da ya sani ba, bai kuma bai ga wanda ya san shi ba, shi ɗan babban gida ne, in shi bai san mutane ba shi za a iya saninsa. Wuraren da za a zo wajen tarurruka su suna high table, saboda haka su ana hango su, ko ya zo wucewa a ce ai ɗan gidan malami wancan, shi bai san mai faɗar ba, amma shi mai faɗar ya san shi. To bai ga shi wanda ya sani ba, ko bai ga wanda ya san shi ba, kaga wannan ma duk abin ne da zai sa shi ya ruɗe. Wannan duk in aka baka kai mai karatu duk zaka kawo wannan, ya shiga ya ga kayan da yake sawa ba shine duk mutanen da suke sawa ba, aka shekara 300 kaga dole kayan da yake sawa duk za su canza, ya ga ba irin shigar su ba, kamar yadda muka karanta a kafin Ibn Abbas, tun daga nan ya fara ganin abin nan, da ya je ya fara magana ko ya ji mutane suna magana sai ya ji lahajar ta canza. Aka shekara 309 lahaja za ta canza, watakila da za ka koma shekara 309 baya, Hausar da muke yanzu ba ita ce suke yi ba, su ma in suka zo za su ji mu muna faɗar wasu kalmomin Hausa wanda ba su san su ba. Jiya-jiyan nan ya bar gari duk ya zo ya ga wannan canjin, kaga da alamar cewa akwai wani abu, shi kuma bai gane ba, kuma gashi ba abin ya yi tambaya ba, shi da an cewa la yushiranna bikum ahada, kada ka bari wani ya san inda muke. To kaga yanzu yana tambaya kuma a gano shi, saboda haka dai ya ga cewa kai bara dai ya je ya sayi abin da yake so na abinci ya fita. To kaga tun daga miƙa kuɗi sai abu ya canza, shi mai abin da sai ya ga wasu kaftan kuɗi wanda ba shi ake amfani da su ba, kamar kofatan raƙumi. Saboda haka sai ya yi tsammanin cewa mutumin nan ya samo wasu kuɗaɗe ne irin na dacen wani wata taska ce, wani ajiyayyen kuɗi ne ya gano, saboda haka ya ci kume shi cewa to ka nuna min gurin na so mu je mu kashe mu raba, ko kuma in kai ka abin nan. To kaga a daga nan rikima za ta ɓarke, da rikima ta ɓarke ya fara magana maƙotan, tunda kasuwa ce maƙota za a tattaso menene ai gashi an ce za a kai shi gurin su ce to wani sarki ni faɗan gidan su na wane ne, sai a ji ba a san wanda yake faɗa ba, to ai ba mu san wannan da kake faɗa ba, shi kuma a zatansa ba yadda bai san wannan ba, ce wani sarki kake magana, ce sarki wane, kun san a ruwayoyin da ba su inganta ba, shi yasa ba ku je ina faɗa ba. Akwai sunayen sarakuna su ce daga Yanisu ko daga Yusuf, to sun fi faɗan da Yanus ne, da Kiyanus, cewa sarki da Kiyanus, ce to wani sarki da Kiyanus, ce su ba san wannan sarkin ba. To ƙarshe dai kawai sai a duba wasu da suka san tarihi a ga alamar cewa wannan tsohon kuɗi ne da sauransu, wannan ta sa a kama shi ko a tuhume shi da ko ɗan ko wallahi ne, ko a tuhume shi da abin nan wani abin nan taɓaɓɓe ne, ƙarshe a kai shi gaba kamar yadda ruwar Abdullahi ɗan Abbas ta nuna mana, aka kai shi gaba shi sarkin tun da yana da tarihin masarautar ya san abubuwan da suka faru, suna nan a rubuce a ajiye, saboda haka ya sa ɗauko masa allon da aka rubuta sunayen samarin, ya ce faɗa min sunanku, ya rika faɗa masa ya rika ganin su ne a rubuce, daga nan ya fahimci cewa wannan yana daga cikin samarin da suka ɓace a garin nan, aka neme su ɓat ba a gansu ba shekara 309 da suka wuce. To don haka za ka sako shi a gaba, ya wuce gaba mu je ka nuna mana inda sauran 'yan uwanka suke. To tunda ya fahimci cewa ba wancan sarkin ba ne azzalimi, wanda za in suka same su za su yi musu jifa irin wannan, ya rufe muku a wuyoyi ku fi millatihim. To kaga yanzu babu maganar kuma wani tsoro, saboda haka ya wuce gaba yana tafiya ana bin shi a baya, su manyan gari suna bin shi a baya. Aje kofar kogo ya ce, to ga inda ya kuwa na suke. A yadda ruwa da Abdullahi ɗan Abbas ta nuna mana, ya ce, to ku bari in fara shiga domin in je in gaya musu halin da ake ciki, don in kuka shigo ni da ku haka, to don za su firgita. Don za su ce, to shi kenan ya tona mana asiri. Abinda muka ja kunnensa a kai tashi nan sai da yi. Saboda haka suka ce, to yace, suka ce, to ka rantse mana za ka fito. Yace, wallahi zai fito. Yana shiga turu, wurin ya ɓace musu, su kan suka kasa gane ina yaran su. Yadda ruwayar Abdullahi ɗan Abbas ta nuna. To waɗannan bayanan Al-Qur'ani duk ya naɗe maka shi don kai za ka iya cika giɓin gwargwadon iya tunaninka. Ka dai fahimta cewa ya fita, ya shiga gari, ya je neman abinci, to wani abu ya faru kuma an gano su, sai Allah ya faɗi ya shiga faifai na gaba, ya ce, wakazalika a'tharna alaihim. To wannan shine faifai na hudu. Yanzu maganar an gano inda suke, su Allah ta'ala ya gama mana maganar su, sauraka faifan su, su ya ƙare da abinda duk ya faru gare su, sun koma cikin kogon su, suna nan suna bacci ko ku sun mutu. Duk wannan Al-Qur'ani bai kawo maka wannan magana ba, sai ya kawo maka maganar waɗanda suna bakin kogo, an yi curko-curko. A'tharna alaihim, a haka muka nuna su, ma'ana a'tharna an-nas alaihim, muka nuna wa mutane inda suke. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, domin su sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne. Su malaman tafsiri suka ce, liya'lamu, wannan damirin yana koma ga al'ummar zamanin, wasu ne musulmi ne a lokacin, wanda a lokacin aka tashi ahlul kafi a cikin ashabul kafi a cikin su, kamar yadda Imam at-Tabari a tafsirinsa ya tafi cewa, liya'lamu, su mutanen garin na wannan zamanin su san cewa anna wa'dallahi haqq, alƙawarin Allah gaskiya ne. Domin da dama daga cikin malamai sun ce akwai muhawara da ake tafkawa a garin dangane da tashin alkiyama. Duk da musulmi ne, to amma suna tafka muhawara kan cewa in an tashi tashin mutane, za a tashe su da gangan jikinsu, ko ko arwah ɗin ne, rayukan ne kawai za a tashi, amma gangan jikin ba za a tashe ta ba. Don haka da azaba da ni'ima duk za a yi wa rayuka ne, ba za a yi gangan jiki ba ne. To ana tafka wannan muhawara, sai Allah ya nuna musu abin ashabul kafi don su zama aya, su san cewa wa'adullahi haqq, alƙawarin Allah gaskiya ne. To ta yaya za su yi su fahimci alƙawarin Allah gaskiya ne, don sun ga cewa ga wasu sun yi bacci shekara 309, sannan kuma sun tashi? Za ku fahimci haka tunda waɗanda suke cewa ba za a tashi jiki ba, in an tashi tashin mutane don a yi musu hisabi, ba za a tashi gangar jiki ba, sai dai a tashi rayuka. Me yasa suke kin yadda cewa za a tashi rayuka, za a tashi gangar jiki? Suna cewa saboda hankalinsu ba zai ba su ba, ma'ana al-isti'badul aqli, hankalinmu ba zai ba mu ba. Ya za a ce bayan jiki ya ratattake, ya zama turbaya, kuma Allah ya tattara shi ya tashe shi, hankalinmu ba zai ba mu ba wannan, ba mamana gaba zai shiga hankali, ba zai yiwu ba. Wannan ita ce hujjar. To sai Allah ya nuna musu, suka ga wasu samari waɗanda suka shekara 309, ga su Allah ya karɓi ransu ta hanyar bacci, kuma ya dawo musu da ransu, kuma jikinsu ya tashi lafiya. Inda a ce labarin za a ba su, ba su gan su ba, kawai zuwa za su a zo a ce musu, ai, akwai wasu samari da suka kwanta bacci, sai bayan shekara 309 suka tashi daga bacci kuma lafiya lau. Su ba su ma ji a jikinsu ba cewa sun daɗe. To in za su yi aiki da hankalinsu kamar yadda suke aiki da hankalinsu a can, ai za su ce, kai, wannan magana ba za mu yarda ba. Me yasa ba za ku yarda ba? Saboda ba ta shiga hankalinmu ba. Ba zai yiwu ba a ce mutum ya shekara 309 yana bacci, kuma ya tashi ya je shiga rauni yadda yake, kawai sai dai cikinsa yana ɗan jin yunwa. Ba zai yiwu ba. to ashe kaga tun daga shi yanzu kun gani da idan ku ga waɗannan anyi musu ashe cewa ba zai yiwu ba kawai tun dogaro da kokolwa ba hujja bace to tunda hujja ku ta fada nan to wacce ma sai ku ake ta ba hujja bace ku daina hujja da wannan to kaga nuna su anan ya iya tabbatarwa da cewa akwai yiwuwar tashin alkiyama akwai yiwuwar tashin jiki gangar jiki bayan mutuwa ko kuma wanda zai ga waɗannan samari waɗanda Allah ta'ala ya karɓi rayukansu ta hanyar bacci suka shekara 309 amma Ubangiji ya tsare jikinsu jikinsu bai lalace ba bai fatattake ba bai rididdige ba bai zama ƙasa ba hatta kayan da suke sanye da su rigunansu ai ba su riɗe ba ko an ce rigunan sun yayyage sun tashi sun gan su tsirara a rigunansu suna nan yadda suke lafiya lau za su ɗan kakkaɓe ƙurar da take jikinsu ne kawai su tashi haka rigarsu ba ta canza ba sannan suna nan a samarinsu ba su yi gemu suka yi furfura suka tsufa suka suna nan a samarinsu ɗanyo shatab Ubangijinsu ya tsare su a haka sannan ga shi shekara 309 ba ci ba sha ba a ci ba ba a sha ba ba a nemi biyan bukata ta dan adam ba ka san za ka kwana biyu kana bacci sai ka tashi ka fita gaban daki wani ba a dare ɗaya sau nawa yake shiga wani kai 309 ba magana ya tashi ya ji fitsari sannan ba magana rashin lafiya ba wanda ya tashi ya ce shi ba ya lafiya wata cuta ta same shi to yanzu duk wanda ya yi wannan aikin sai kuma a ce ba zai iya tashi mutacce ba bayan ya ga mutu to tunda har suka ga wannan kaga wannan zai fitar musu da shakka cewa Ubangiji ta'ala zai iya tashi mutum bayan mutuwarsa ya tsare jikinsa ya dawo da jikinsa yadda yake Ubangiji zai iya wannan sannan Allah ya ce idh yatanaza'una amrahum bainahum yayin da suke sabani yanzu duk wannan abin ana gaya maka waɗanda suke wajen kogo ne ba na cikin kogo ba idh yatanaza'una amrahum bainahum to yanzu suna tafka muhawara a tsakaninsu dangane da al'amarin waɗannan samari a kan ne suke tafka muhawara an naɗe maka me suke tafka muhawara amma akwai ihtimal akwai yiwuwar ya zama suna tafka muhawara shin yaran nan da suka shige suka koma duk yanzu sun koma bacci ne ko ku sun mutu baccinsu suka koma ko mutuwa suka yi in mutuwa suka yi to yanzu ebo su za mu yi in za mu iya mu kai su makabarta abin da su koko a tunda anan muka same su a cikin kogo shekara 309 sun zama 'yan kogo mu basu a kogonsu sannan ko kuma a'a suna tattaunawa ne suna muhawara akan me za su yi wanda zai tsare musu tarihin waɗannan yara gini za su yi wanda zai zama alama a bakin kogon ko ku a'a za su yi masallaci ne tunda su musulmi ne ma'ana za su yi gurin ibada to shine alqur'ani yake gaya mana suna dai ta tattaunawa suna ta muhawara da shuwagabanni da kuma 'yan talakawa da suka rako su da alama waɗanda suke gurin kamar yadda alqur'ani zai nuna mana a can ba su da yawa ba wai duk garin da ya fito ba an fito da shuwagabanni da kuma waɗanda suka rako shugabanni sarki da waɗanda suka take masa baya saboda haka aka zo wataƙila an zo da liman an zo da waziri an zo da kuka san abin nan ɗin fada to duk an zo da su saboda haka ake tattafka muhawara me za a yi fa qalu ibnu alaihim bunyan rabbuhum a'lamu bihi sai wasu suka ce daga ciki ku yi gini a kansu ku tayar da gini a kansu rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shi ya fi sanin lamarinsu suna nan da rai ko sun mutu ubangiji shi ya barwa kansa sanin wannan amma dai yanzu a yi gini ya rufe bakin kogon ta yadda wani ba zai shiga ya cutar da su ba aka bar bakin kogon to za a samu waɗanda za su ce su za su yi kukan kura su shiga waliyai ne za su je su nemi tabarruki. To ibnu alaihim bunyana kusa gini ku rufe gurin rabbuhum a'lamu bihim, ubangijin su shi yafi sanin me suke ciki da ransu ko ku baccin suka koma ko kuma sun mutu. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, sai wadanda suka yi rinjaye akan al'amarin masu ƙarfi masu fada aji, sai suka ce ladatta danna alaihim masjida, tabbaci hakika sai mun yi masallaci a inda suke. Ibnu Jarir ya kawo magana biyu dangane da waɗanda suka ce lanatta sidanna alaihim masjida, musulmi ne ko ba musulmi ba ne, amma faɗar cewa za su riƙi gurin ibada masjid, watakila wannan ta nuna cewa eh musulmi ne, duk da cewa kalmar masjid a nan ba wata nufin masjid irin gurin da mu muke sallah irin namu ba, a masjid duk gurin da a yi sujjada a yi bauta shi ake nufi a nan, ba wai ana nufin masjid irin namu da muke salloli a ciki ba. Zahirin maganar su za ta nuna mana cewa wato da suka kasu gida biyu, masu cewa ibnu alaihim bunyani da masu cewa lanattakhidanna alaihim masjida, in muka duba yadda kowa ya gina jimlarsa za mu fahimci iya gejin kowa. Waɗannan na farko sai suka faɗi abin da sigar umarni ko shawara, ibnu ku gina, ku yi gini a kansu, kaga su ba suke iya da ikon yin ginin ba, amma muna ba da shawara ku yi gini a gurin, kaga wannan ya nuna cewa su ba ke da suke da abu a hannunsu ba, su dai masu ba da shawara ne, ta yi waziri ne da liman da waye da waye, su ne masu ilimi ciki, suka ce su dai a bisa iliminsu kamata a yi gini kawai a bakin kofar ko wannan. Sannan kuma a cikin abin da zai kara nuna maka cewa da ilimi suke magana, sai suka ce rabbuhum a'lamu bihim, ubangijinsu su ya san halin da suke ciki, don haka ba za mu yanke hukuncin ma sun mutu ba, don haka mu dai yi gini mu rufe bakin kowa. Amma waɗancan na biyu sai suka ce lanattakhizanna alaihim masjida, sai suka faɗi abin da sigar jazmi wato tabbas har da rantsuwa, lamun inna lamun kasbi ce, nuna taukidi ce, lanattakhizanna wallahi sai mun yi masallaci. To kaga anan ya nuna kenan su ne masu yi, kaga ba wani suke cewa eh ba, mu za mu yi. Sannan kuma da sigar nun wacce take nuna cewa wanda malamai suke kira damirul mutakallim almu'azzim nafsuhu, mutumin da yake girmama kansa ce za mu yi kaza, shi kadai ne fa na ba mun ba da umarni muna kira, shi kadai ne amma muna kira. To wannan muna kira din ai daga da mene ne na jama'a dan ya girmama kansa, to anan za mu ga ita ce ta fito lanattakhizanna, saboda haka ko sarkin ne shi kadai yake magana anan abinda zai yi kenan, yace tabbaci hakika sai mun yi masallaci. To wannan yana nuna sannan sifan ta su da sifar galaba, yace qala alladhina ghalabu ala amrihim, wanda suka rinjaye kaga wannan yana nuna cewa suna da damar abinda duk suka ce za su yi ba mai iya hana su, shi yasa aka sifanta su da galaba, abinda su suka ce za su yi ba mai hana su. Sannan kuma siyakin yana nuna mana cewa su wannan fariq na biyu, su wannan kungiya ta biyu mai cewa lanattakhizanna alaihim masjida, ba magana ce ta sun kawo hujja ba, sun kawo dalili, sun kawo bayani, a'a magana ce ta nuna kawai mu haka za mu yi, irin karfe-karfen nan ce to mu haka za mu yi, saboda me galabu ala amri, suke da galaba, suke da rinjaye, suke da karfi, amma ba magana ce ta ilimi ba. To amma duk da wannan sai aka samu wasu 'yan bid'a da suke kafa hujja da waɗannan ayoyin akan abu biyu. Abu na farko halaccin in wani wali ya mutu a gine gurinsa ko a gina daki ko a gina kubba suka ce saboda an ce ibnu alaihim bunyana sannan da halaccin a yi masallaci a inda yake a sako shi cikin masallaci a gina kabarin ya zama na cikin masallaci saboda da nattakhidanna alaihim masjida to wannan za ta iya zama hujja kamar yanda wasu suka yi hujjar da wannan ko ba za ta zama hujja ba to daga mai kamera yana cewa lokaci yayi dole mu hakura sai zuwa gobe abin da baka fara dai Allah ya rada ka kuskure Allah ya kimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.